This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Juma'a 17 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, sojojin Russia na ta fadada hare-haren da suke kaiwa a Ukraine. Amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku don kai kayan agaji Gaza. Sannan ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce ta yi ƙarin sojojin Isra'ila su shiga birnin Rafah na zirin Gaza.
Kanin labaran duniyar kenan. Dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke yankin tafkin Chad sun ce wasu mutane da ake zargin mayakan Boko Haram ne haɗe da iyalansu su sama da 40 sun miƙa wuya.
Wannan miƙa wuya da mutanen nan suka yi ba ƙaramin haifar da baraka zai ba tsakankanin su waɗannan 'yan ta'adda, kuma zai kawo koma bayan matuƙa ga ayyukan ta'addanci a wannan yanki.
A ƙasar Kamaruku kuwa mazauna wasu yankunan 'yan aware na kokawa kan yadda rikici yake shafar harkokin kasuwancin su a yankin.
Za ka gamu da waɗannan mutanen wani lokacin ba za ka gamu da su ba, wani kanda za ka gamu da su ba, ai gaci ma ina iya harbin ƙasar da an ba su yi.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirinmu na manuniya wanda Isa Lawal Ikar zai gabatar, inda za ku ji yadda aka fara ɗora mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu a kan ma'auni yayin da yake shirin cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulki. Muna tafa da nasihar Juma'a, to amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Russia na ta fadada hare-haren da suke kaiwa kan al'ummomin da ke wajejen iyakar Ukraine daura da birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar ta Ukraine, wanda hakan ke bude wani sabon fagen daga a wannan yakin, yayin da Ukraine ke kokarin ganin ta jure wani sabon farmaki da Russia ta kaddamar. Da yake magana jiya Alhamis yayin wata ziyara a Kharkiv, inda yayi wata ganawa da manyan jami'an soji, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce har yanzu al'amarin na da matukar wahala, amma ana kan ƙara yawan sojojin ƙasar a yankin. Ganin makaman da Amurka da Turai suka tura ma Ukraine za su isa fagen daga cikin 'yan makonni masu zuwa. Abin tambaya a nan shine, shin wannan zai sa Ukraine ta iya taka burki ma sojojin mamaya na Rasha? Amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku wanda za a yi amfani da shi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza daga teku. To amma babu wanda ke da tabbacin ko amfani da wannan hanyar zai yi ko a'a, sai lokacin da aka fara kai kayayyakin agaji akai-akai a wurin don amfanin Falasɗinawa masu fama da tsananin yunwa. Motocin dakon kayan da za su yi amfani da wannan dandali da aka girke jiya Alhamis za su fuskanci matsanancin yaƙi, yayin da Hamas ke barazanar auna duk wani kayan soji daga waje, kuma babu tabbas kan ko shin sojojin Isra'ila za su tabbatar cewa tawagogin agaji na iya isa wurin kuma cikin kariya daga har-haren sojin Isra'ilar. Ko da ma wannan hanya ta kan teku ta yi aiki kamar yadda aka sa rai, jami'an hukumomin agajin Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ai abinda za a iya kawowa ta wannan hanyar wani ɗan ƙanƙanin kaso ne kawai na adadin kayan agajin da ake buƙatar kaiwa wannan yanki mai fama. Michael Cohen, tsohon lauya mai gyaro ta ga Donald Trump, jiya Alhamis ya ansa cewa shekarun da suka gabata ya yi ta share ƙarya, yana mai gaya ma masu taya alƙali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban ƙasa ɗin wadda ake yi a New York, cewa wai wani sa'in yakan yi ƙarya don kawai ya taimaki Trump, sannan a wasu lokutan kuma saboda ya kare iyalan Trump. A jerin tambayoyin fallasa da ya yi, babban lauya mai kare Trump Todd Palance ya nemi ya nuna cewa Cohen wanda shine babban mai bada shaida ga tawagar masu gabatar da ƙara din ba amintacce bane a takeice shi mai wadari ne mazambaci kuma dan walawala akwai lokutan da Cohen ya amsa cewa ya tuna ƙarerayin da yayi ta yi ma wani kwamitin majalisar dokokin tarayya kan yadda wai yayi ta magana da Trump kan wani shiri na gina wani babban bene shigen Trump towa a birnin Moscow na Russia abinda bai faru ba sam
to nan gaba kadan zamu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto daga Nigeria Rundunar kawancin dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta tabbatar da mika wuya da wani gungun wasu mutane da ake zargin yan kungiyar Boko Haram suka yi tare da iyalansu ciki har da wani babban komandan mayakan daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
Ko a jiya ma sai da karin gomman yan Boko Haram sama da guda 40 da iyalansu suka mika wuya kamar yadda kakakin rundunar kawancin kasashen yankin tafkin Chadin Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ke min karin bayani
a ci gaba da aikin da wannan runduna ta hadin kan kasashen dake da makwabtaka da tafkin Chadi da aka sani da multinational joint task force ke yi wanda ake kira da operation Lake Sanity na biyu jiya ne 15 ga tamayu muka samu rahoton mi kauyen mutanen da suke da alaka da Boko Haram guda 47 su dai waɗannan mutane sun mi kauya ne ga dakarun mu da suke rukuni na uku dake Najeriya sannan kuma su waɗannan mutane sun a cikin su akwai maza guda 7 akwai mata guda 9 sannan akwai ƴaƴan su guda 31 sun kuma mi kauya ne a wani wuri da ake kira kwatan turare dake doran baga karamar kuma kuka dake jihar
Kanar Abdullahi yace cikin waɗanda suka yi sarandar har da babban komandan ɗan Boko Haram din nan na bangaren jama'atu Ahlus Sunnah da Awati wal Jihad wato JAS
Barno a yayin gudanar da bincike da aka yi akan waɗannan mutane an gano cewa a cikin su akwai wani mutum da ake kira Malam Ma'azu Adamu wanda sanannen da komanda ne na ƙungiyar jama'at al-Sunnah da'awat wal jihad wanda yake aiki a ƙarƙashin wanda ake kira Alayyana shi wannan komanda da ake kira da Malam Ma'azu ya fito da shi da matar shi kuma sun mi kauya sauran mutanen da suka mi kauya kuma mutane ne waɗanda suke aiki a ƙarƙashin su waɗannan ƴan ta'adda wanda suke noma da su da dai sauran abubuwa da suke yi don taimakawa ƴan ta'adda to halin yanzu da su waɗannan mutane suna nan a ƙarƙashin dakarun kuma ana gudanar da bincike a kansu
to ko toce fuska sojojin ke kallon wannan mi kauya da mayakan ke yi
wannan mi kauya da mutanen nan suka yi ba karamin haifar da baraka zai ba tsakankanin su waɗannan ƴan ta'adda kuma zai kawo koma bayan matuƙa ga ayyukan ta'addanci a wannan yanki don haka ne muke kira ga sauran ƴan ta'adda waɗanda suke boye a tungun-tungun na tafkin Chadi da su yi koyi da waɗannan wanda suka yi mi kauya su ma su fito su mi kauya
Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi kakakin rundunar kawancin kasashen yankin tafkin Chadi a gefe daya na tambayi wani masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman ko toce fuska yake kallon irin wannan mi kauya da ake samu ga mayakan akai-akai a yan kwanakin nan
to abinda muke gani anan shine dayan biyun wa'annan shine wato alamun cin hare-hare ko kuma murƙushin manyan wa'annan ƴan ta'addan da ake da kuma gajiyan da wasu suke yi wanda ake nuna musu cewa su zo su bi kauya akwai rayuwa wadda ke da amfani wanda ke da dadi wanda za iya ba za a dangoma musu ba da sauransu to ni ina jin wa'annan abubuwan guda biyu su ne yasa ya zama cewa ake ganin yawan wa'anda ke mi kauya kuma kamar yadda muka ji a wurare da dama wasunsu sun yadda cewa gwamnati ta ba su alwashin kuma ta ba su alƙawarin cewa idan suka zo suka mi kauya ba za a kashe su ba ko kuma ba za a daure su ba
Wing Commander Musa Isa Salman Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
To Mahmud, rahoton kungiyar yaki da almundahana ta Transparency International na shekara ta 2023 ya ce an gano cewa akasarin kasashen Afirka ba su yi wani abun a zo a gani ba a yaki da cin hanci da rashawa a harkokin gwamnati. To sai dai kungiyoyin jama'a a Ghana sun tashi haikan wajen fallasa harkokin almundahana da kuma dagewa wajen ganin an dau mataki. Wasu yan jarida a Ghana na aiki da The Four Estate, wadda wata kafa ce ta yan jarida masu binciken kwakwaf, wadda ba ta kasuwanci ba ce, ta kare muradun jama'a ce, wadda ke da hikwata a birnin Accra, wadda kungiyar Media Foundation for West Africa ke tafi da ita. Editan kafar ta The Four Estate, Kofi Achan, ya ce,
"We work with Ghanaians, we work with Western boys."
Ya ce, "Muna aiki da 'yan Ghana, muna aiki da masu kwarmatu waɗanda kan ba mu bayanai. Saboda haka, mukan dubi al'amura sannan mu zurfafa bincike a kansu. Mukan bayyana su ta wajen wallafawa da rubuce-rubuce a kafar intanet da saka bidiyoyi a YouTube da dai sauransu." A ƙarshe, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce ta yiwu ƙarin sojojin Isra'ila su shiga Rafa yayin da matakan soji da ake ɗaukawa ke daɗa tsanani a kudancin Gaza, a wani bayani da ofishinsa ya fitar jiya Alhamis. "Za a ci gaba da wannan aikin tunda ƙarin sojoji za su shiga Rafa," a cewar Gallant ya ƙara da cewa sojojinmu sun ruguza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da dama a wurin. Ya ce wannan al'amari zai fa zafafa. Hamas fa ba kungiyar da za ta iya sake ginuwa ba ce, ba ta da dakaru a ajiye, ba ta da tarin ajiyayyun makamai, kuma ba ta da sukunin tallafa ma 'yan ta'addan da muka auna," a cewar Galan ya ƙara da cewa sakamakon hakan muna ta gurgunta Hamas.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mazauna yan aware a yankin yan aware a ƙasar Kamaru na yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙara hubbasawa wajen samar da cikakken tsaro a kan hanyoyin birnin Bamen da Manfi da birnin Kumba, kasancewar tsagerin da ke dauke da makamai suna hana walwalar harkokin kasuwanci a yankunan. Kamar da za ku ja wani rahoto da Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
A bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru, sha'anin harkokin kasuwanci sun tabarbare, wanda ya jefa al'umman cikin halin kakanikan yi. Wani ne sa na hira da Alhaji Mustapha BRV, ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwan wannan bangaren, kan yadda harkokin kasuwanci ke gudana.
Wannan hanyar nan abin da za mu ga mu da duwa a farko ce, domin duk yayin da ke tafiya dukkan kasuwanci za ka gamu da waɗannan mutanen wani lokacin ba za ka gamu da su ba, ba ka san da za ka gamu da su ba. Ma'aikaci ma ina iya harbin abin da an ba su yi, ya tsaye da kai ina iya harbin ka, in bai tsaye da kai in ka ci tsayawa zai iya harbin ka. Amma shi gashi wannan hanyar kamun ka tantance kai tambaya kwana da kwanaki ne yake faruwa, menene zai faruwa. Yau hanyar nan na daga fiyashin tiko har tiko mota ɗaya. Idan kana tafiya wannan hanyar za ka ga shaguna a rufe. Matsalar da yake akwai kuma wanda ya bude shago a wannan hanya ba za a ce masa komai ba, sai dai a zo gida a zo a ɗauke shi, ke kuma abin da Allah ya tsakanin su da shi. Ina da kuɗi wani kokacin ya sai kai shi, in da kuɗi kuma sai wanda suka yi da shi.
To me gwamnati take yi a wannan sashen, tana tallafa muku da sojoji ne na tsaro ko kuma a'a?
Sojoji kam na tsaro akwai sojoji na tsaro sosai wannan hanya. Amma matsalar ko me zai iya faruwa sai kai samu sojojin tsaro kilomita 5 kamun kilomita 5 sun rufe wannan hanya. Kuma idan sun rufe wannan hanyar kai ki tsayawa wanda ya sai da kai da farko kaman kilomita 2 za su je gaba, wa'ansu suna cikin daji, wa'ansu suna nan, za ka wuce harbin ka ba yi. Don in ka tsaya abin da suka yi da kai shi kenan, kuma kana da sa'a ku shirya ka ba su abin da za ka ba su. Da ba su damun mutane, amma yanzu ya zama sata.
To yanzu a matsayin ku na 'yan kasuwa a harkokin kasuwanci ya durkushe kenan?
Ya fi 75 a kashi 100 durkushewan kasuwa wannan rai. Kuna ciki akwai matsala sosai wannan hanyar kam rugurgujewan kasuwa cikin kashi 75 ya ba.
Me fatan ku ga gwamnatin kasar Kamaru?
Tallafa mana saboda wahalar da muke tafewa. Rayuwa ba wani abu bane a wannan hanya. Amma an tallafa mana kaga kasuwar mu zai ci gaba. Yau matsalar da muke tsarta ina cewa dole ka tsara kudi a cikin kan zaka je wannan sha sai dai Allah ya dawo da. In kai sa ka gamu da su baka gamu da su ba sai Allah ya sa. Amma in ba kai sa ba matsalolin na tsayewa wallahi matsalolin hanyar ba ta.
A halin yanzu dai yau kimanin shekaru uku kenan da masu dauke da bindiga a wannan bangare da kuma jami'an tsaron kasa suke dauki baradi a tsakanin su na namijin ta bakin daya daga cikin jami'an tsaron amma al'amarin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga shirin manuniya.
Manuniya. Sukuwar sukar sanata Rufai Sani hangan da aka hanga yana raban tukwane da likafani sanatan ya ce ai da yawan lokuta ma bashi yakan ci don kada kawai abubuwa su gwajibe
wallahi madina billahi lajiya da Allah madina da yawa abubuwan nan bashi na ci nai ai duk wannan jahilci ne ko kiyaya amma bai da mun ba dan haka nake kula da kayan shi iya kuriya
game da cikar gwamnatin shugaba Tinubu shekara guda akan madafin iko cikin wannan wata da muke ciki kuwa mafasabaki ne ke cewa ai tun farkon gwamnatin ne ma dai aka rafka tuntube
yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi
sai dai kuma tsohon commissioner a tsohuwar gwamnatin Gandujan Kanawa ya ce ai Tinubun ya tafka ayyuka duk da yake ya karbi gwamnatin a kwararrabe
a cikin kaso 100 na Boko Haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnatin an samu sauki da kaso sama da kaso 13 bisa 100 gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kwalliya ta biya kudin sabulu
wannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da za ku za ci wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bayyana gaskiya babu wani rabarabe shiri na 170 dindin cikin jerin shirin manuniyan da kan fayyace abubuwan da suke so su ga an lullube lullubin kuma shine kotu ta yaye wa shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi lokacin da ta yanke hukuncin cewa dole sai an sake sabon zabe sai kuma da yake ungulita koma gidanta na tsamiya manuniya ta nemi jin ta yadda honorable Abubakar Suleiman din ya sake komawa kan kujerar shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi da a farko kotu ta karbe
to gaskiya magana wannan abu na farko dai Allah haka ya gama lokacin da abin ya faru muna Abuja muna wani workshop abin ya faru a lokacin har ya kasance abin ya shafi ma taron da muke a lokacin kusan ma ba ci gaba da shi ba saboda alhini da kuma tausayawa su ɗan uwana ɗan mutsa suka musamman suka taho gaba da suka same ni har gida kuma suka tabbatar min su suna nan tare da ni 100% kuma in Allah kai mu na ci zabiya na gama komai suna nan za su maida ni akan kujerata to haka Allah ya kuma aka yi zabe kuma ba ma maida ni kan kujera ba tun banna ƙasa din nan bana da mulsa bana abin nan muna tare da su duk wani taimako da wani abu da ya dace a ringa yi wanda baya majalisa ana yi min shi nan daga baya kuma Allah ya yi muka ci zabe muka dawo cikin ikon Allah kuma suka yi aji suka yi amfani da maganar da aka yi a farko kuma aka yi saukai resigning aka sake sabon zabe inda dukkan yan majalisa suka zabe ni sake dawowa
shi kuwa sanata Rufai Sani hangan jihar Kanawan da ya rabar likafani da tukwane aka dinga sukuwar suka shi ci gaba da raddin ragargazar waɗanda suka wannan suka yana mai gaya musu cewa yana kallon mutanen da suka dinga yi mai shagube
shi budget ba dole gurin ciki financing kuɗi su fito a abubuwan nan ba sai wanda aka zace to mu har yanzu ba kwaya ɗaya a cikin aikin construction project din da aka yi sai titina wanda muka je tun daga sun fito mun ji an kaddamar da su kuma sai gininnika da zamu yi wani jan mun ji an nuna wasu wanda za su gina to wannan ya kamata mutane in suna so su soke ni sai ya kamata su duba su ga bajin gashi an kaza ban yi ba ko an kaza ne musu kwange in ba haka ba ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai da ruwan ba dan haka nake kula da kanin shi iya kuriya wallahi madina billahi lajiya da Allah madina da yawa abubuwan nan bashi na cinai
me yasa zaka ci bashi tunda an ce akwai kudade da aka ware muku ku sanatocin Najeriya daga kasafin
to kin tace ne mutane kin san mutane sun ka ambata kudi kamar kasa wayansu mutane da suke ambata kudi sai biliyan kaza in kawo ka ji musu miliyan din nan sai su musu mutuma saboda gigicewa sai su haukace ba san su ba sai faɗa a baka amma to da ake ware mana biliyan kaza biliyan din za su danka mana ai da ayyuka ne ana ware aikin biliyan kaza eh amma ga mazabun gaba ɗaya Najeriya to kin san an ce ta karkashin cokku ka ta huda din hawa mu ɗan majalisa abin da yasa saboda muna kusa da mutane an fus rena mu an fusana mu
a daidai lokacin da ake gab da gangarar garkame kofar shanye shekara guda da rantsar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wasu masana sun ce ai abubuwa sun riga sun rincabe mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista Elzubar Abubakar na cikin masu cewa ai cire tallafi a kusan komai a Najeriya ne yasa abubuwan duk suka bi suka kokkwabe
ka san lokacin da Ahmed Bola Tinubu zai nemi shugabancin Najeriya a da yawa an yarda cewar yana da kwarewa saboda irin mulkin da ya shimfida a Lagos basu san cewar an kakaba ma mutanen Lagos haraji ne daban-daban ba ta yadda su ne suka kai ga ginin garin to su can kuma suna da kuɗi kuma bashin da gwamnatin Lagos take ciyowa da kuma kasancewar dukkan bankunan Najeriya headquarters su a Lagos a suke da kuma yadda tattalin arzikin Lagos yake ya bada damar cewa ko an kakaba irin waɗannan harajin da yawa mutanen Lagos basu cika ganewa ba don haka shi ma sai aka bashi kyakkyawan tunani akan cewar zai shimfida mulki mai kyau a Najeriya to Najeriya kuma ba Lagos bace to da yazo ya zama shugaban kasa Allah ya bashi ran da aka rantsar da shi tun bai je office ya ga me ke cikin office ba sai kawai yace ya janye tallafin mai to wannan janye tallafin mai tun daga ranar Najeriya ta tsunduma cikin wani irin halin kakani kai ga matsi ga tsanani ga wahala ga talauci ga yunwa mutane ko ina suna ihun cewar rayuwa ta yi tsanani to wannan abun maimakon ya kalli wannan a ce an gyara sai kuma aka kakaba haraji ga fannoni daban-daban aka janye tallafi a fannoni daban-daban yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi
sai da kuma tsohon kwamishina a tsohuwar gwamnatin Gandu jihar Kanawa Malam Mukhtar Ishaq ya ka sai ya ce ai gwamnatin shugaban kasa Tinubu ta yi rawar gani saboda bayan sabbin gini mata tabbatar da ta bi guraren da aka samu matsala ta yi yabe
kalubalantar da wasu yan adawa suke yi game da maganar gwamnati ta shekara guda babu abin da za ta nuna shine dai ban san abin da ta yi ba wannan za a iya a nuna a gani na farko lokacin da muka karbi gwamnati ai akwai tsari da bankin tarayyar Najeriya ya zo da shi wanda yake kana da kuɗin ka zaka je banki ka kasa samun naira 5,000 ko 10,000 ma ko da miliyan nawa kake da ita ko a bankin nan mai girma Bola Ahmed Tinubu yana zuwa ya soke wannan tsarin yace kowa ya je banki ya karbi kuɗi adadin abin da yake son ya karba matukar yana da su a aje sannan ya daidaita albashin ma'aikatan lafiya da albashin ma'aikatan shari'a sannan kuma ya kullo da tsari na bawa matasa tallafi akan harkar ilimi an kullo da tsari na bada tallafi akan harkar noma ga tallafi da ake bayarwa akan harkar wato karfafawa mutane gwiwa su samu sana'ar yi musamman marasa karfi wanda ake bada gudunmawar naira 50,000 sannan akwai magana harkar tsaron nan a cikin kaso 100 na Boko Haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnati an samu sauki da kaso sama da kaso 13% yanzu ga gidaje da aka fara aiwatar da aikin a cikin wannan watan wanda za a gina gidaje 5,500 wannan gidajen nan da za a gina dan kun gidan da aka bashi ya samu tagomashin alheri sannan masu sai da kayan gini kai hatta masu sai da kunu da gida da zogale da fiyo wata da lemo duk waɗannan mutane karfin arzikin su ya farfado a wajen wannan aiki da za a tafiyar da shi ina tabbatar ma da cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kwalliya ta biya kudin sabulu kuma za ta ci gaba da biyan kudin sabulu insha Allahu rabbi
to daga duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya sai dai ko idan sun yi sa'ar sake lashe zabe domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1106 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin kamar dama dan su kadai kawai aka kebe kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi bayan ta tabbatar da ta bi duk wata kura ta kakkabe ni Isa Lo na garin Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya
a gaida kai Ikara to kafin mu karkare shirin ga Ibrahim da labaran duniya take ce amma kafin nan kuma bari mu je ga nasiha
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine mu rungumi aqida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko samu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimake addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aqida taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi yayan adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jarraftar mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarraftar mu rasa aiki ya zama ne mu ne zamu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimake dan adam wasu wurare ko da susa zaka yi sai mutun ya zaci kudi zaka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi Allah ya zonar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani
to mallallah yanzu ga Ibrahim da labarin duniya a takeici
to a takaicin sojojin Russia na ta fadada hare-haren da suke kaiwa kan almomin da ke wajejin iyakar Ukraine da wurare birnin Kharkiv dake arewa maso gabashin kasar ta Ukraine wanda hakan ke bude wani sabon fagen daga a wannan yakin yayin da Ukraine ke kokarin ganin ta jure wani sabon farmaki da Russia ta kaddamar Amurka ta kammala gina wani dandalin jigilar gabar teku wanda za a yi amfani da shi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza daga teku to amma babu wanda ke da tabbacin ko amfani da wannan hanyar zai yi ko a'a sai lokacin da aka fara kai kayakin agajin akai-akai a wurin don Palestina masu fama da tsananin yunwa Michael Cohen, tsohon lawyer mai gyaro ga Donald Trump, jiya Alhamis ya amsa cewa a shekarun da suka gabata yayi ta share ƙarya yana mai gaya ma masu taya alƙali yanke hukunci a shari'ar tsohon shugaban ƙasa din wanda ake yi a New York a cewa wani sa'in yakan yi ƙarya don kawai ya taimaki Trump sannan a wasu lokutan kuma saboda ya kare iyalan Trump
masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chad 7 kenan agogon Ghana za ku ji maimaitin wannan shirin ina Allah kanmu kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu taya barista A Suleiman A Dallami da Hajiya Sumayya A Sabo Mangu mun da daurin auren su wanda za a daura a yau a garin Mangu dake jihar Plateau Nigeria da fatan Allah ya bada zaman lafiya amin in zamu da Ibrahim Kalmas ki garba da ya ci na gabatarwa da Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu Charleston ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya.